majalisar tattalin arziki yana karkashin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima ne kuma mambobin ta sun hada da gwamnonin jihohin kasar 36 da gwamnan babban bankin Najeriya da sauran jami'an gwamnati dake da alaka da harkar kudi. Shugaba Tinubu ya buƙaci majalisar da su yi iya kokarin su wajen farfado da tattalin arzikin kasar cikin sauri domin ƴan Najeriya na jiran su don samar musu da ribar demokradiyya. To sai dai masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya dake Kasere a jihar Gombe, Dr. Isa Abdullahi, ya yaba da nada majalisar amma ya ce akwai abin dubawa.
Ya zama wajibi a ce kasar nan a yanzu a samu ƙwararru daban wanda za su zauna suna ba gwamnatin shawarwari. Wato ciwon kan kasar nan gaba ɗaya fa da tsaro ne da tattalin arziki. Idan za ku bar ni a matsayina na mai nazarin tattalin arziki, sai in ce muku kusan matsalolin mun an raba kashi 100 fa kasan tattalin arziki da tsaro za su iya daukan kaman 70 a cikin 100, sauran ba su kai wannan tsanani ba. Saboda haka dole ne mu samu ƙwararru, ba yadda za a yi kawai a bar shugaban kasa ya yi ta aikin tattalin arziki ba tare da ƙwararru ba. Abin da ya shafi gwamnatin da ta shuɗe shine bata damu ma da cewa akwai ƙwararru a tattalin arziki ba, domin ba ta yi amfani da su ba, kuma ta ebo waɗanda ake kira ƙwararru amma sai da lokaci ya ƙure mata bai wuce shekara ɗaya ko ɗaya da rabi ba ta sauka a mulki kafin ta kawo mutanen da ake kira ƙwararru. Kuma ban ga alamar ma an ba su damar su yi aikin da ya kamata a yi ba, domin ban ga ranar da suka ba da wani rahoto wanda shugaban ƙasa ya ce zai aiwatar da shi ba, ko in ji sun sanar cewa ga rahoton da suka fitar sun ce a yi abu kaza a ƙasa kuma an yi. Saboda haka idan ba a bi shawarwarin masana tattalin arziki akan tattalin arziki ba, wallahi kullum muna cikin matsala.
Amma ga masanin tattalin arziki Ahmad Iliyasu Saddaunan Misau yana ganin sai majalisar dokokin ƙasa ta shiga lamarin idan ana so a ga tasirin kafa wannan majalisar tattalin arzikin.
Kamar yadda aka sani shekarun baya duk an yi wannan kwamiti, kowace gwamnati ta zo wayannan kwamiti suna zama. To in sun zauna kuma akan yi ta cece kuce akan rashin kuɗi a ƙasa, wanda har ta kai a ciyo bashi daga waje. To basu sukan nan kuma sukan taru har akan kasa biyan su zama matsala a ƙasa, wanda mun kasa fita a cikin wannan abu. Wato tasirin abin shine in har su ƴan majalisan nan za su yarda su yi zama su tantance abubuwan bisa ga tsari da kuma bisa tattalin arzikin ƙasarmu halin da muke ciki a yanzu. To in sun yi wannan ƙwararru an cikin su suka ba da shawarwari, to zama zai tasiri ko kuma kwamitin su zai tasiri. Amma aka ci gaba kamar yadda aka saba da, to za a samu cewa ba za a samu wani bambanci ba daga wannan kwamiti da aka kaddamar yau da ta da wanda aka yi ta yanzu.
Shi ma ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Shu'aibu Idris Miƙati, ya ce waɗannan matakai da shugaba Tinubu ya ɗauka cikin ƙanƙanin lokaci za su iya sauya rayuwar ƴan Najeriya.
Waɗannan ba ƙananan mataku ba ne ga mai hankali ga kuma wanda ya san yanayin yadda gwamnati take tafiya, don ababen za su iya kawo sauyi ga rayuwar ɗan adam a Najeriya. A ce kuma cikin ɗan wannan gajeren lokaci ko ƴan kwanaki an naɗa majalisar da za ta rinka kula da harkokin cinikayya ko kuma tattalin arzikin ƙasa, wannan ba ƙaramin al'amari ba ne. Tattalin arzikin Najeriya kamar yadda kika faɗa ya shiga wani halin ƙaƙanikayi. Ababe guda biyu uku za a iya lura da su. Farko dai a ƙasar Najeriya hauhawan farashi ya addabe mu. Yanzu kusan muna maganan kashi 23 ne ko da 4% a yanayin hauhawan farashi na kayayyakin da jama'a suke amfani da shi. Bashin da ƙasar ta ci kamar yadda kika faɗa kusan trillion 80 an daɗe ba a samu lokacin da ƙasar Najeriya ta ci bashi kamar haka ba.
Aikin farko da aka ba majalisar shine samo wa al'umman ƙasa sauƙin raɗaɗin cire tallafin man fetur a cikin ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.